إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 كود شدة كده شدة نيكو 26 ga watan Sha'ban hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda yayi daidai da 9 ga watan 4 shekara ta 2021 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan cibiya ta Ummul Mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zura da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi da muke karantawa na Haqiqatus Siyam na ainihin wato Sheikhul Islam Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 6 a cikin wannan littafi kamar da yanda nake ta maimaitawa ko da yaushe babu lokacin da za a dan koma a dan dauko a dan yi wato reraya na karatun baya kawai zamu dora ne daga inda aka tsaya muna shafi na 59 zamu tashi a sadara ta biyan karshe wal far'u ko qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala yace wal far'u qad yatajazabahu aslani yake cewa reshe akan samu asalai guda biyu su jawo shi yana gina karatu wato yana gina wannan magana akan karatun da ya gabata wal far'u shireshe kad yatajazabahu aslani akan samu asalai ko tuwa su guda biyu su jawo reshe fayalhaqu kullam minhumma bima yushbihuhu min as-sifat fayalhaqu sai ya riski kullam minhumma ya riski kowanne daga cikin su bima yushbihuhu da irin abin da yayi kamanceceniya da shi minas sifati na sifofi almu'tabaratu fi shar'i wato irin wayanda ake lura ake la'akari da su a shari'a wa qad dhakarna sifata almu'tabara fi shar kuma mun yi bayanin irin sifar da ake la'akari ai izina da ita a shari'a a can baya fa in qila mala yace idan aka ce falau akala turaban aw hasan aw ghayra zalik inda mutun zai ci kasa turbaya mutun ya ci turbaya aw hasan ko ya hadi tsakoyi aw ghayra zalika ko wannan haka mimma la yataghadha gidha'an nafi'an daga irin abinda ba sa zama abinci mai amfani in an ci su kamar ita kasa din kai ko mutun ya ci dai ba wani abinci ne mai amfani ba a jiki haka tsakoyi dan mutun ya hadiye su kila ma sai a ce sai an masa aikin appendix kila ba za su zama mai wato abinci ko da ya ci to ba zai zama mai masa mai amfani ba kila aka ce hadha tadbakhul ma'ida duk da cewa kasa ya ci amma wato uwar hanji za ta narka za ta markada wannan abin da ya ci wa yastahilu daman a karshe kuma ya koma ya zama jini yanmi anhul badan kuma za a iya samun jiki ma ya dan ci gaba ya samu haɓaka da wannan abin da mutum ya ce lakinnahu gidha'un naqisun duk da cewa abin da mutum ya ci din abinci ne wanda yake mai naqasu mai tawaya kila ma wanda zai iya cutar da shi amma dai tunda ya ci ita uwar hanji ba za ta ki karba ba, za ta karba kuma za ta yi irin tasrifin da za ta yi masa, kuma kila ya zamanto ya amfanar da jiki ko da yake abinci ne wanda yake akwai na kaso a ciki. Fa huwa kama law akala summan, to haka hukuncin yake da za a ce mutum ya sha wani abu wanda yake guba, au na hawahu ko makamancin haka, mimma yadurruhu, daga irin abin da an sani kai tsaye ma zai iya cutar da shi, domin duk wanda ya ci abinci mai guba a ciki ko kuma ya sha wani abu mai dafi, wannan kaga abin ne wanda zai iya cutar da shi. Wa huwa bi manzilati man akala akalan kathiran, to wannan misalan da malai ya bari sai ya zama matsayin wanda ya yi wanki ya ci ko kasa ko kuma ainihin wato ya ci abu mai guba, to matsayin su ɗaya da wanda ya ci akalan kathiran, abinci ne wanda yake ba mai guba ba mai kyau, amma sai ya ci shi mai yawa. Aw rasahu tuhma, wanda wannan cin abincin da yawa ya gadar masa da cutar koshi, kamar yanda ka san akwai cutar yunwa, to akwai cutar koshi kuma, ita ake kira tahma ko tuhma, ina fata an gane. To kenan idan mutum ya ci abin da yake wato abincin mai kyau ne, amma sai ya ci fiye da bukatar da jiki yake bukata, to sai wannan abin da ya ci da yawa sai kuma ya rikide masa ya zama masa tuhuma, wa maradan, kuma ya zama masa rashin lafiya. Amma dai ai ya ci, fa kana man'uhu fi sawmi an hadha awqat, to sai ya zama hana shi, man'uhu hana shi fi sawmi, lokacin da yake cin yake azumi, an hadha, daga cin waɗannan abubuwan awqat, shi yafi karfi. Idan har ainihin wato an hana shi ya ci abinci wanda yake mai kyau wanda zai amfane shi a jiki, an hana shi in yana azumi ya ci, to ina ga kuma ya ci kasa ko ya ci wato ya hadi tsakuwa ko kuma ya ci wani abinci mai guba ko kuma ya ci abinci fiye da bukata, to kaga ga mai azumi wannan shi yafi karfi a hana. In har an hana wancan, to wannan min babu aula a hana mai azumi cin waɗannan abubuwa din. Wa hadha kamanihi minaz zina, sai ce dan ka ƙara ganewa, wannan kamar man'ihi minaz zina, kamar hana mai azumi zina da aka yi. Wa hadha ni anawa, to na tsallake wani abu ko, li annahu mamnu'un anhu fil iftar, ko li annahu, domin wa'incan abubuwan da aka lissafa na ƙasa ko tsakuwa ko abincin da yake da dafi ko guba a ciki, li annahu mamnu'un anhu, an hana shi cin waɗannan abubuwan fil iftar, ko da bakinsa abu ɗaya yake ba azumi yake ba, fa fi sawmi awqat, to kaga in yana azumi shi yafi karfi. Allah sa kun gane fiqhum da mala yake so ya kawo. Idan har wayancan abubuwan an hana shi baki buɗe, to ina ga mai azumi, mafhum? Sai ya ce wa hadha, sai ya bada misali sai ya ce wannan kamanihi minaz zina, kamar hana mai azumi da aka yi daga zina. Fa innahu, domin cewa idza muni'a min alwadi'il mubah, idan har an hana mai azumi saduwa da iyali irin na halal, to fal mahzuru aula, to zina ita tafi a hana. In dai har an ce mutum iyalinsa matarsa ta aure ma ba zai kusance ta ban yana azumi, to kaga a hana shi yin zina min babil aula, ko? Fa in qila, mala yace idan an ce fal jima'u mufdirun, saduwar aure tana karya azumi, wa damul haidi mufdirun, jinin al'ada na mata yana karya azumi, wa hadhihi al'illatu muntafiyatun fihima, kaga wannan illa ko dalili ya riga ya koru fihima a cikin su, ba za ka nemo cewa meye dalili ba, tunda shari'a ta ce an hana kawai an hana, shine dalilin. Qila tilka ahkamun thabitatun bin nassi, aka ce ai saboda su wa'annan hukunce hukunce ne wa'anda suka tabbata ta hanyar nassi wal ijma' da ijma'i, ba sabani akan su, ba kuma kiyasi akan su. Fala yahtaju ithbatuha ila al qiyas, dan haka tabbatar da waɗannan baya buƙatar wani kiyasi, ko da kiyasi bai zo da wannan ba. Shari'a ta hana mutum yana azumi ya kusanci iyali, ta hana mutum yana azumi ainihin wato ta hana mace tana haila ta yi azumi, wannan nassi ya riga ya tabbata, da haka ba ma buƙatar sai kiyasi ya gamsu da hakan ko bai gamsu da haka ba, mafhum? Bal yajuzu an takuna li'ilal mukhtalifa, yake cewa yana halatta a samu dalilai da suke sa a hana abu ko a sa ai abu, dalilan za su iya zamantowa mukhtalifa, mabambanta. Kila dalilin da yasa aka hana mai azumi ya yi sadi da iyali ba shi bane irin dalilin da aka hana mace tana jinin haila ta dauki azumi.
al'ilal mukhtalifa, dalilan suna sassabawa. Fa yakunu taharimu at'am wa sharab, sai ya zamto haramta abinci da abin sha da aka yi, wal fitru, da kuma karyewar azumi in mutun ya ci ko ya sha, bi zalika da haka li hikimatin, akwai hikima. Ba lalle bane kuma hikimar ta zamanto daidai da irin haramtawa mutun jima'i da aka yi. Allah ya sa kun gane. Fa yakunu taharimu at'am wa sharab wal fitru bi zalika li hikima, sai ya zamto kenan shari'a in ta hana abubuwa, to ko wani abu ta hana shi akwai hikimar da ta sa ta hana shi. To yanzu kaga an hana mai azumi, an haramta masa ya ci ya sha, kuma in ya ci ko ya sha azumin sa ya karye da wannan cin ko da wannan shan, me yasa? Akwai hikima, li hikimati wa taharimil jima', sannan kuma da haramta saduwar aure ga mai azumi, wal fitru bihi, da kuma karyewar azumi bihi idan mutun ya sadu da iyali din, li hikimatin, shi ma saboda wata hikima. Wal fitru, da kuma karyewar azumi koda an dauke shi, bil haidi, idan mace jinin hailata yazo mata, li hikimatin, shi ma saboda wata hikima. Fa innal haida la yuqalu fihi, domin ita dai haila kaga ba za a fada akan jinin haila a ce innahu muharramun, an haramta ba, tunda Allah ta'ala ya dabbiyanci mata da yi, kaga ba wani abu bane. Dan jinin haila ya zo mace, ba za a ce ta aikata haram ba. Sabanin in mutun da rana ya sadu da iyalinsa, za a ce yayi haram. Sabanin in mutun ya ci abinci ko ya sha abin sha da rana cikin watan Ramadan, za a ce ya aikata haram. Amma ita da jinin haila ya zo mata, wani haram tai? Babu. Kaga kenan hikimomin da suna bambanta. Hikimar hana wancan ba ita ce hikimar hana wannan ba, ba ita ce hikimar hana wannan ba. Mafhum? Wa hadha li'anna al-mubtirat bin-nass wal-ijma', yace wannan kenan saboda abubuwan da suke karya azumi bin-nass, wanda nassi ya tabbatar, wal-ijma' da ijma'in malamai, lamman qusimat ila umurin ikhtiyariya, wato yayin da suka karkasu su abubuwan da suke karya azumi, sun karkasu ila umurin, izuwa ga al'amura ikhtiyariya, na ganin dama da zaɓin kai, taharumu ala al-abdi, wanda wannan yana haramta akan bawa, mutum yayi wani abu da zai karya azumi da zaɓin sa. Sai ya ce kal akali, kamar ci, wal jima'a, da jima'i. Kaga wannan azumi zai karye ne idan mutum ya ci ko ya sha, kuma da zaɓin mutum, tunda shi ya ɗauka ya ci ko shi ya kusanci iyali. Wa ila umurin, sannan akwai kuma wasu al'amuran, laqtiyara lahu fiha, shi bawa bai da wani zaɓi a cikinsu. Kadamil haidi, kamar jinin haila, sai mace ta shirya, sai ta yadda, sai da zaɓin ta jinin haila zai zo, ko ta yadda ko ba ta yadda ba, ko da zaɓin ta ko ba zaɓin ta, jinin haila zai zo mata. Amma mutum ya ɗauki abinci da ranan Allah ta'ala ya ci, kaga da zaɓin sa ya ci, matuƙar ba mantawa ya yi ba, kila ma ana kai Ramadan ba, amma ya ɗauka ya ci da ikhtiyarin sa ya ci. Mutum ba mantawa ya yi ba, ya kusanci iyali da rana cikin Ramadan da ikhtiyarin sa. Mace kuma ta ɗauki azumin, ko kanta ɗauka sai jinin haila ya zo mata, ba ta da zaɓi, ba yanda ta iya. Kaga kenan abubuwan da suke karya azumin su ma sun kaso izuwa ga abin da ke karya azumi da zaɓin wanda azumin nasa ya karye, da kuma abin da ke karya azumi babu zaɓin shi wanda azumin nasa ya karye. Kadhalika tanqasimu ilaluha, dan haka dalilan su ma sukan karkasu, kaman yanda hukunce-hukuncen suka karkasu, to haka illolin ko dalilan hukunce-hukuncen su ma sukan karkasu. Fa naqulu, sai mu ce ammal jima', amma shi jima'i, fa innahu bi'tibari annahu sababu inzalil mani, idan an yi la'akari da shi jima'i, cewa shi jima'i sababi ne na fitar da mani, yajri majra listiqa'a, to sai a gudanar da hukuncin sa irin magudanar amai, alistiqa, kakaro amai, wal haid, ko kuma amai, wal haid da haila, wal ihtijam da kaho, kama sanubayyinuhu insha Allah ta'ala, malai ce kamar yanda zamu yi bayanin hakan insha Allah ta'ala anan gaba. Fa innahu, domin shi jima'i, min nau'il istifrag, yana daga cikin nau'in fitar da wani abu daga jiki, la limtila, baya daga cikin nau'in cika ciki, ba wani abu aka shigar cikin jiki har aka cika wato jikin ba, a'a wani abu ne ma daga jikin ya fita. Ina fata an gane. Kal akali, kaga ba kamar ci ba, kaga shi ci azumi yana karewa da shi, sha azumi yana karewa, amma in ka duba uwar hanji ai ta dau nauyi, cika tai da abin da aka ci, cika tai da abin da aka sha, amma shi jima'i abin da ke jiki ne ma ya ragu ya fita. Kuna fahimta? ومن جهة أنه إهدى الشهوتين sanan an kalli shi jima'i ta wata fuskar to shi kuma ɗaya ne daga cikin abubuwan da sha'awa ce take kawo su wato ihda shahawatain ɗaya ne daga cikin sha'awoyi guda biyu fajara majral akali wa shurbi dan haka sai aka gudanar da shi magudanar ci da sha kun ji hikimar da ta sa suka hadu da jima'i duk da cewa shi jima'i abu ne yake fita shi kuma ci da sha abu ne yake shiga amma an yi musu saboda ta wata fuskar annahu ihda shahawatain me yake sa mutun ya ci abinci ko ya sha abin sha sha'awa ce to haka shi ma jima'i dan haka tanan ma kaga sun saki haduwa dan haka babu mamaki dan an ce azumi ya kare in mutun ya sadu da iyali kamar yanda azumi ya kare in mutun ya ci ko ya sha mafhum wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadith as-sahih annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin sahihin hadithi anillahi ta'ala daga ubangiji ta'ala ma'ana hadithul qudsi kenan Allah ta'ala yake cewa as-sawmu li wa ana ajzi bihi azmi dai nawa ne Allah ta'ala yake sallaka da sauran ibadinka naka ne amma azmi Allah ta'ala yake nasa ne wa ana ajzi bihi yace kuma ni ne zan yi sakamako da shi kaga sauran ayyukan ka san in kai aikin alheri ɗaya kana da lada 10 to shi mai azmi fa ba san adadin ladan sa ba domin azumin na Allah ne sannan shi Allah yace duk wanda yayi wannan ibadar shi ya san irin sakamakon da zai masa da haka kana iya cewa in mutun yayi ya bada sadaka za a bashi lada 10 in mutun yayi zikiri za a bashi lada 10 amma shi azumi ba a iya sanin lada nawa ake ba mutun domin Allah ta'ala shi yace zai sakayya sai Allah ta'ala yace ya da'u shahawatahu wa ta'amahu min ajali kun kalli fiqh wanda ta sa Sheikhul Islam ya kawo wannan magana da muka gaba ya da'u shahawatahu mai azumi fa hakura yake da sha'awarsa wa ta'amahu da abincinsa min ajali Allah ta'ala yace saboda ni saboda nace kar ya ci ya hakura ba zai ci ba nace kar ya sha ya hakura ba zai sha ba nace kar ya yi jima'i ya hakura ba zai jima'i ba wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda fatarkul insan ma yashtahihi lillah fatarkul insan dan haka barin mutum ma yashtahihi abinda yake so yana sha'awa amma ya hakura ya bashi lillahi dan Allah huwa ibadatun maqsuda yusabu alaiha wata ibada ce da ake nufarta kuma a samu sakamakon Allah akan ta an bayyana ko mutum yana san abu amma Allah ya ce hakura da wannan abun kuma mutum ya hakura lalle wannan wata ibada ce da mutum yakan iya nufar yin wannan ibadar da nufin ya samu kyakkyawan sakamako wajen Allah kama yusabu almuhrim kamar yanda ka san ana bada lada da sakamako ga wanda ya harama da aikin haji ala tarki ma'ata dahu saboda hakura da yayi na barin abin da ya saba da shi minan libas na tufafi watib da kuma turare wani hawi zalika da makamancin haka min na'imil badan daga irin abubuwa na ni'imar jiki duk wanda yaji aikin haji kuma ka kalli alhazai za ka ga mutum wannan babbar rigar ba ita ce a jikinsa ba doguwar rigar da kake sawa da wando ba shi bane duk gaba ɗaya za ka kowa da hiraminsa da kuma zanin daurawa wato da mayafi da zanin daura haka za ka komai kuma za ka ga mutum ba sakewa a ciki amma shi shari'a tace tana so a daidai wannan lokacin sai mutum ya hakura da shaddarsa tana goge a cikin akwatinsa da shi da ita ya tafi da jallabiya yana kallo gashi nan wasu wanda ba masu harama ba suna ta sawa suna jin dadi amma shi ya hakura to barin wannan sa dinkaccen kaya ga mai harama da aikin haji shi ma akwai lada a ciki domin ya bar wani abu da yake sha'awa dan Allah mafhum والجماع من اعظم نعيم البدن شي كو جماعي كاغا yana daga mafi girman ni'imomin jiki wa sururun nafs yana daga cikin mafi girman cikin abubuwan da suke sanya farin cikin rai wan bisadi hada kuma wato shimfidar rai akan samu imbisad wato shimfidar rai a cikin wannan domin akwai jin dadi akwai biyan bukata wa huwa yuharriku ash-shahawata wad-dama wal-badan sannan shi jima'i za ka ga abu ne wanda yana motsa sha'awa yana motsa jini yana motsa jiki akthara min al-akal fiye da cin abinci kenan dan an ce azumi yana karewa mutum ya ci ya sha kar kai mamaki dan an ce shi ma jima'i yana hana yana kare azumi duk malai yana kawo maka hikimomi da fiqh fa idha kana ash-shaytanu yajri min ibn adam idan har shaytan yakan yi yawo ya gudana a jikin dan adam majrad dam irin magudanar jini ko yawon jini a jiki walgiza'u shi kuma abinci yabsutu dama yana ƙara bawa jini dama ya yalwata ya wato ya yawata a jiki allazi huwa majarihi wanda shi kuma jinin nan ne magudanar shi kuma shedan fa idza akala dan haka in mutun ya ci aw shariba ko ya sha in basaqat nafsuhu ila shahawat to za ga zuciyarsa ta kan ƙara fadada zuwa ga sha'awoyi kuma da mutun ya ci ya sha to kuma daga nan sai sha'awa ita kuma ta zo shi yasa kaga ko hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wanda ya samu iko ya aure fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj sai annabi ya ce fa in lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija saboda in dai uwar hanji ba abinci a cikin ta to ai yanzu kawai abin da yafi mutun yafi bukata kawai ya ji abinci a cikin jikinsa dan haka duk wata sha'awar kaza da sha'awar kaza baya yi kawai yanzu bukatarsa abinci ina fatan gane wada'ufat iradatuha kuma da zara an ce wato an ci abinci to zuciya za ta ƙara fadada zuwa ga abubuwan sha'awa wada'ufat iradatuha sannan iradar ita zuciyar za ta yi rauni dan nufin da take da shi ko wani irada da take da shi da dama da take da shi zai yi rauni wa mahabbatuha lil ibadat haka kaunarta da yin ibada shi ma zai ƙara yin rauni fa hadhal ma'ana fil jima'i ablag to irin wannan ma'anar a abin da ya shafi jima'i ablagu yafi kaiwa matuƙa fiye da ci ko sha fa innahu yabsudu iradatun nafs lil shahawat domin shi jima'i yana yabsudu iradatun nafs wato yakan ƙara fadada iradar zuciya lil shahawat zuwa ga abubuwan sha'awa wa yad'ufu iradatuha sannan iradar ita zuciya din kan yi rauni anil ibadat wato iradar da zuciya wato raunin da iradar zuciya ke samu anil ibadat daga barin ibada a azamu shi yafi girma a irin wannan lokacin balil jima'u huwa gayatu shahawat mala yace bal ma shi jima'i shine makuran sha'awoyi wa shahawatuhu a'zamu min shahawati at'ami wa sharab da haka sha'awar jima'i tafi girma fiye da sha'awar ci da sha wa li hadha dan haka ne wajaba alal mujami'i kaffaratu adh-dhihar shi yasa wanda yayi jima'i da rana cikin watan ramadan da gangan aka ce sai yayi kaffara irin kaffarar zihari wata biyu a jere fa wajaba alaihi al-itqu kuma aka ce wajibi ne ko ya yanta bawa ko baiwa aw ma yaqumu maqamahu ko kuma abinda zai tsaya a matsayin bawan bis sunnati ta hanyar sunna wal ijma' da kuma ijma'in malamai li'anna hadha aghladu domin kariya azumi ta irin wannan hanya ta jima'i yafi kauri laifin ma yafi gwabi wa dawa'ihi aqwa kuma abinda ke jawo karewar azumi ta irin wannan hanya yafi karfi wal mafsadatu fihi ashad kuma barna da ta'adin da mutun zai aikata ta irin wannan hanya yafi tsanani fa hadha a'zamul hikmataini fi tahrimil jima' wannan yana daga mafi girman hikimomi guda biyu da ta sa shari'a ta haramta jima'i ga mai azumi wa amma kaunuhu yad'ufu al-badan kastifragin fa zalika hikmatun ukhra yake cewa amma kasantuwar shi jima'i yad'ufu al-badan yakan kuma sake sa jiki yayi rauni kalistifrag kamar dai wani abu ne aka kakkabe shi ya fita daga cikin jiki da aka jiki zai yi rauni fa zaka hikmatun ukhra wannan ita ma wata hikima ce mai cin gashin kanta fasara fihi ma sai zamanto shi jima'i fihi ma a cikin waɗannan hikimomin kal akali kamar ci wal haid da haila yake wa huwa fi zalika ablagu minhuma amma a wannan bangaren ma shine yafi kaiwa matuƙa minhuma fiye da ci da kuma jinin haila fa kana ifsaduhu sawma sai ya zamanto jima'i yanda yake kariya ya kuma bata azumi a azamu to yafi girma min ifsadil akal wal haid fiye da bata azumin da ci ko jinin haila yake fa nadhkuru hikmatul haid wannan malam yana fadar hikima da ta sa shari'a ta haramta jima'i ga mai azumi to sai yace fa nadhkuru hikmatul haid fa nadhkuru hikmatul haid yace za kuma mu fadi hikimar da ta sa aka ce idan mace tana jinin haila ita ma azumunta ya kare wa jariyan zalika ala wafiqil qiyas da kuma gudanar wannan hukuncin a bisa dacewa da qiyasi fa naqulu sai mu ce inna shar'a jaa bil adl ita shari'ar musulunci ta zo ne da adalci fi kulli shay'in a cikin komai wal israf fil ibadat iyaka ko a ibada ne to yana cikin zalunci shi yasa zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutun ya dauki ibadar da za ta wahalshe shi za ta fi karfin sa annabi yana kwaba sahabban sa dawo da su kenan ko da wuce iyaka a ibada shi ma yana cikin zalunci domin jikinka yana da haƙi kaza yana da haƙi in kana da iyali su ma suna da haƙi in kana da abokan mu'amaloli su ma suna da haƙi da sauransu saboda haka kaga ba a san kuma kwarewa shine fa'ati kulli dhi haqqin haqqan alladhi naha anhu shari' wanda shari'a ta yi hani akan sa wa amara bil iktisadi fil ibadat bal ma shari'ar musulunci ta yi umarni da mutun ya zamanto matsakaici wato al iktisad ya zamanto madaidaici fil ibadat a cikin abin da ya shafi ibada wa li hadha dan haka ne ma amara bi ta'jilil fitr shari'a ta yi umarni da gaggauta bude baki shi yasa laifi ne rana ta fadi ka tsaya kana ta janjani ko ka tsaya ka ce sai ka ji gama kaza ko sai ka je guri kaza sannan za ka yi bude baki saboda gaggautawa ake so kar kuma ka wuce ka kin yin gaggawar bude baki to ka kuma yi israfi a cikin ibada kamar yanda hadisi a cikin Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da hadisi akan gaggauta bude baki hadisin Sahal bin Sa'ad wa ta'khirus sahur da kuma jinkirta sahur kaga shi ma diddan dan adam ya samu wato ya zamanto akwai kuzari a tattare da shi bude bakin aka ce maza maza kai sahur din kuma aka ce ka jinkirta yanda awoyin da zaka fara galabaita kila in ka jinkirta sahur zaka dan dade kafin ka fara shan wahala na azumin wa naha anil wisal haka kuma shari'a ta yi hani game da tazarci a azumi mutun ya kai azumin sa yau sai da rana ta fadi yace shi ba zai ci komai ba zai zarce zuwa na gobe shine wisal kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar har sahabbai suka ce fa innaka tuwasil yace ya maikin Allah ai kai kuma mun ga kana yace inni lastuka hayatikum ni ba kamar ku nake ba inni abitu ut'am wa usqa ni nakan wayi gari kawai an ciyar da ni an shayar da ni ko dai an bani karfi da kuzarin kamar wanda yace ya sha sallallahu alaihi wasallam wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalus siyam aw a'dalus siyam wato azumi mafi falala ko azumi mafi zama madaidaici siyamu daud alaihi salam shine azumin annabi daud alaihi salam shi yasa annabi kaga yace la sama man samal abad babu azumi ga wanda yake azumin tutur kullun azumi yake a wannan bai da azumi a wata ruwaya yace shi bai ci abinci ba shi bai azumi ba kaga wahala ke shi yasa annabi yace mafificin azumi shine na annabi daud ayi a huta ayi a huta ayi a huta wa kana yasumu yawman wa yiftiru yawman domin shi annabi daud alaihi salam ya kasance yana azumin kwana daya kuma huta ya sha kwana daya wala yafiru idza laqa sannan annabi daud baya gudu in an hadu da abokan gaba in dai an hadu to baya guduwa wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da shi hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As فالعدل في العبادات من اكبر من اكبر مقاصد الشارع dan haka adalci da tsayawa tsakatsaki a ibada to yana daga mafi girman manufofin shari'ar musulunci domin Allah ta'ala ce yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah sauki ke son ku da shi ba tsanani ba wama ja'ala alaikum fid dini min haraj babu haraj a cikin addini daka al'adul fil ibadat min akbar maqasid ash-shari' daga cikin manyan manufofin shari'a shine ayi adalci a daidaita har a abin da ya shafi ibada wali hadha qala ta'ala dan haka ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kar ku haramta wa kanku dada dan abin da Allah ya halatta muku in dai abu Allah ya halatta shi to kar ka wahalar da kanka kace kai ba za ka yi amfani da shi ba amma sai Allah ya ce wala ta'tadu kuma a wajen yin abin da yake na halal din wala ta'tadu kar ku yi ta'addanci kar ku yetare iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah baya son yan ta'adda masu ketare iyaka faja'ala tahrimal halal min al-i'tida'i al-mukhalif lil-'adl kaga anan sai Allah ta'ala ya sanya tahrimal halal mutun ya haramta wa kansa abin da halal ne to wannan min al-i'tida'i yana daga cikin ta'addanci da ketare iyaka al-mukhalif lil-'adl wanda ya saba da adalci wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce fa bi zulmin min alladhina hadu saboda zaluncin wa'anda suka ce sun tuba cikin yahudu haramna alaihim Allah ya ce muka haramta musu tayyibatin dada dan abubuwan da uhillat lahum wanda da an halatta musu wannan haramta musu da Allah ya yi su an haramta musu ne a babun wato horo a babun ainihin wato ta'ziri da tsawatarwa wa bi saddihim an sabilillahi kathira da kuma kangewa da toshewa da suke yi ga barin tafarkin Allah da yawa suna hana mutane su yi addini wa akhadhihim ar-riba Allah ta'ala ya ce da kuma yanda suke riƙar riba suke cin riba wa qadnuhu anhu kuma alhalan an hane su cin riba falamma kanu zalimina yayin da suka kasance azzalimai uqibu sai akai musu uquba bi an hurrimat alaihim at-tayyibat ta hanya haramta musu dada dan abubuwa bi khilafil ummatul wasat al-adl sabanin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce mafificiya kuma matsakaiciya wanda take mai adalci fa innahu ahalla lahum at-tayyibat sukan ubangiji ta'ala ya halatta musu dadada wa harrama alaihim al-khaba'itha kuma ya haramta musu dukkan abubuwa na kazanta masu cutarwa wa idza kana kadhalika idan al'amarin haka yake fasaimu shi mai azumi kad nuhiya an hana shi an akhadha ma yuqawwihi wa yughazzihi min at-ta'am wa sharab inda ya dauki azumi to an hana shi cin ko yin amfani da duk abin da zai kara masa kuzari wa yughazzihi ya dinga bashi wato kuzari min at-ta'am na abinci wa sharab da abin sha fa yunha an ikhraj ma yud'ibu a lokaci guda kuma an hana shi ya fitar da duk abin da zai raunana garkuwar jikin sa ya raunana masa jiki can an hana shi ya ci abinda alhali yana azumi ya ci abinda zai kara masa kuzari ya kara masa karfi na abinci ko abin sha to kaga bangare ɗaya kenan a bangare na biyu kuma an hana shi ya fitar da abinda zai sa garkuwar jikin sa ko jikin sa ya rauni wa yakhruju maddatahu sinadarin jikin sa allazi biha yatagazza wanda daga wannan sinadarin yake dan samun energy yake samun ainihin wato kuzari da karfi to ya fitar da shi kuma daga jikin sa an hana wa illa in ba haka ba fa idza makkana min hadha darrahu zalika idan ya samu damar wannan to ai wancan kuma zai cutar da shi wa kana mutaaddiyan sai zaman to ya zama dan ta'adda mai ketare iyaka fi ibadatihi a cikin ibada ko fi ibadatihi a cikin ibada sala adilan bai zama mai adalci ba ibadarsa dan haka ba a so yayi abin da zai shi yasa magana kaho din da ake tattauna akan zai yi kaho ko ba zai kaho ba in har fitar da jini a jikin sa na kaho zai sa yayi rauni azumin ya wahalar da shi to kaga ba zai ba an fahimta can an hana shi shigar da wani abu dan kar ya kara masa kuzari da karfi wanda ba shi ake ya saba da hikimar azumi kar kuma ya fitar da wani abu da zai sa shi ya samu rauni fal kharijatu naw'an sai malai ya ce abubuwan da suke fita su kuma nau'i biyu ne nau'un yakhruju la yaqdiru ala al-ihtiraz min akwai nau'in abubuwan da ke fita daga jikinka a matsayinka na mai azumi baka isa ba baka da ikon yin taka tsantsan ka hana fitar su ka gane wannan aw khurujihi la yadurruhu ko kuma alal aqall fitar wannan abun ba zai cutar da shi ba koda abun ya fita ko dai ya zamanto baka da iko ba yanda ka iya in ya tashi fita zai fita ko kuma ya zamanto fitar ta sa ba zai cutar ba fa hadha la yumna'u min wannan ba hana mai azumi ya fitar da irin wannan wa hadha wannan kal akhbathaini kamar bayan gari da fitsari sune akhbathain kaga ba hana mai azumi ya shiga ban daki ya bayan gari ko ya shiga ya bawali ba an fahimta tunda abubuwa ne da in sun tashi fita yana da yanda zai da su ne babu sannan fitar su zai cutar da shi ba zai cutar da shi ba to fitar waɗannan bai da wani matsala dan mai azumi ya fita yayi bayan gari ko yayi bawali azumin sa yana sai yake cewa fa inna khurujahuma la yadurru domin fitar waɗannan abubuwan ba za su cutar da shi ba zai fitar su ba zai cutar da shi ba wala yumkinu ihtirazu min kuma ba zai iya kiyayewa ga barin fitar su ba aidan walau istada'a khurujahuma koda shi ya gayyato fitar ta su ba matsala fa inna khurujahuma domin fitar waɗannan abubuwa bayan gari da bawali la yadurruhu ba zai cutar da shi ba bal yanfa'uhu ma amfanar da shi fitar ta su ma amfani ne a gare shi zai samu lafiya wa kadhalika idza zara'ahu al-qay haka in amai ya fi karfin sa bai sai mai da shi ba amai kila dama yana dan akwai dan alamun malaria haka da haka bakin sa ba dadi sai zuciyarsa take ta tashi sai amai ya taho ba shi da ikon da zai mai da shi la yumkinu al-ihtiraz min shi ma ba zai iya takatsantsan ba zai iya takatsantsan ga barin fitar wannan aman ba wa kadhalika al-ihtilam fil manam haka mafarki a cikin bacci sai azo a kama ka ko ai rufi al-qalam an thalathin haka ce an dauke al-qalamin rubutu daga kan mutum uku daga ciki anin na'im hatta yastayqiz da haka ba za yi mutum hukunci ba ya kwanta a cikin bacci sai ya mafarki kuma a mafarkin ya fitar da mani azumin sa yana nashi aka ce wannan ba matsala saboda abin da ya fitar din ba yanda ya iya bai sai ya hana shi fita ba sannan fitar ta sa ba zai cutar da shi ba wa amma idza istaqa'a amma idan kakaro aman yayi ba aman ne yayi fi karfin sa ba falqa'u yukhriju ma yatakazzabihi to za ka ga ai aman yana fitar da abin da mutum kuma da shi yake samun sinadari a jikin sa min at-ta'am na abinci wa sharab da abin sha al-mustahil fil ma'ida wanda yake narkewa a cikin mahaifa wa kadhalika al-istimna haka ma idan mutum yayi wasa da jikin sa yayi istimna'i ya fitar da mani a jikin sa yayi wasa da gaban sa ya fitar da mani kaga shi ma wannan da gangan ya jawo wannan ma ama fihi min ash-shahwa tare da abin da ke cikin yin hakan na sha'awa fa huwa yukhrijul maniyya da haka za ka ga mutun ya fitar da mani allazi huwa mustahilun bil ma'ida wanda shi ma yake ainihin rikidewa cikin mahaifa ani dam daga jini fa huwa yukhrijud dama allazi yatagazzabi dan haka karshe sai ga mutun ya fitar kenan da jinin da kuma wannan jinin shine yake zama masa kaman ainihin sinadari a jikin sa yake yin wannan azumin da shi ولهذا دان هكا كان خروج المني يا زمانتو فتر مني اذا افرد فيه idan an yi ganganci a cikin fitar tasa yadurul insan zai iya cutar da mutum kaman wannan istimna'in koda ba azumi ka in ka tambayi masana lafiya sun ce wannan hanyar da mutum zai yi wasa da jikin sa ya fitar da mani bayan haramcin ta a shari'a kuma yana cutar da lafiya yadurul insan wato idan افرد فيه idan mutum yayi ganganci a cikin irin wannan yadurul insan yana cutar da mutum wa yakhruju ahmara kuma za ka ganye tashi fita yana fita ja alamar bai gama nuna ba yana jinin sa kawai mutun ya nemi ya fito wadamul ladhi yakhruju zaman alhayd haka jinin da yake fitowar mace lokacin da take jinin al'ada bi yakhruju dam kaga shi ma a cikin sa akwai fitar jini walhaidu yumkinuha an tasuma walhaidu yumkinuha an tasuma fi ghairi awqati dam kaga mai jinin haida wato alha'idu wadda ta balaga ita ake kira da alha'idu anan ba ana nufin mai yin haila yanzu ba ana nufin alha'idu wadda ta kai munzalin ta fara jinin haila ta kai shekarun balaga yumkinuha an tasuma zai iya yiwa ta yi azumi fi ghairi awqati dam amma ba a lokacin zuwan jinin nata ba fi halin a wani hali da la yakhruju fihi damuha jinin ta ba zai fito ba a cikin wannan halin to sai ta dauki azumin ta bakana saumuha fi tilkal hal sai azuminta ya zamto a irin wannan halin da bata jinin haila sauman mu'tadilan wato azumi ne na adalci la yakhruju fihi dam alladhi yuqawi albadan a wannan lokacin jinin da take fitarwa wanda jikinta baya bukata ne ba jini bane wanda yake kara mata kuzari da karfi a jiki alladhi huwa maddatuhu wanda shi wannan jinin shine sinadarin wa saumuha fil haid amma idan tana jinin haila tace za ta dauki azumi yujibu an yakhruja fihi damu alladhi huwa maddatuha kenan anan malam yana so ya nuna lokacin da take jinin haila jinin da take fitarwa ba shi bane wanda jikinta yake amfani da shi yana bata kuzari dan haka in tana jinin haila nan ba matsala amma in ta dauki azumi in tana jinin haida in bata jinin haida to jini in zai fita daga jikinta to jinin da yake fita na sinadarin jikinta ne wanda yake bata karfi na fata an gane shi sai ce wa saumuha idan ta dauki azumi fil haidi lokacin da take jinin haida yujibu to wannan zai wajabta an yakhruja fihi damuha jininta ne zai fita daga cikinta allazi huwa maddatuha wanda shi wannan jinin maddatuha sinadarin jikinta ne ba wancan jinin bane wanda Allah ta'ala ya ce qul huwa azan jini ne na cuta wa yujibu nuqsana badaniha kuma wannan zai kawo naqasu wato tawaya a jikinta wa da'afiya kuma zai jawo rauni a tattare da ita wa khuruju sawmiha an al-i'tidal kuma wannan zai sa azuminta a ce ya fita daga azumi irin na adalci wanda ake so mutun ya zamanto madaidaici a cikin ibada fa umirat dan haka aka umarce ta an tasuma ita mai jinin haida ta yi azumi fi ghairi awqatil haida amma ba lokacin da take jinin haida ba ana gane karasun ko بخلاف المستحاضه سي كاو وتا مساله سي تي سابانن ماتن دا تيكي جينن استحاضه كاغا كينن ماتن دا تيكي جينن هايلا با ذا تا داوكي ازمي با كو تا داوكا كو دا ساورا سكن دايا رانا تا فادي جينن يزو با ازمي ازمنتا يا كاري كمر ياندا دا اتشي تانا الفجر ينا كيتووا جيننتا ينا داوكي با ذا تا داوكي ازمي با دومن لوكاتين دا جينن يا داوكي لوكاتين الفجر يا ريغا يا كيتو او ريغا ان فارا ازمي kazalika da a ce saura sakan daya rana ta fadi kawai sai jinin ta yazo mata shikenan kawai Allah zai bata lada domin ta bu Allah gurgurdan ikonta amma dai wannan azumin za ta rama shi mafhum bi khilafil mustahaba sabanin wato bambanci da wanda take jinin istihaba ba jinin haila ba fa innal istihabata domin ita jinin istihaba mai istihaba ta ummu zaman shi jinin istihaba yana game dukkan lokacin ta ba wani lokaci da bata jinin haila sa'a bata jini sabanin mai jinin haila kaga mai jinin haila wata zata ce kwana 5 take da yayi kwana 5 ya tafiyarsa wata kwana 7 da yayi kwana 7 ya kare shikenan ba za ta sake ganin sa ba ita ko mai istihaba wato yawmun wa layla kodi yaushe 24 hours dare da rana tana tare da shi, in ba Allah ya kawo mata saukin abun ko ta nemi magani an dace jinin ya tsaya ba, zaka same ta tsawon kwanakin wata duk jini take. Kaga kenan ita jininta ta ummu zaman ya game awoyinta duka, ya game kwanakinta duka. Walaysa laha waqtun, ita ba ta da mai jinin istihada ba ta da wani lokaci. To umaru fihi bisawm, da za a umarce wato to umaru da za a umarce ta fihi a wannan lokacin bisawm da yin azumi. Bal sai mala yace bal ma law akharathu zaman al-istihada, da za ta ce yanzu jinin istihada take bari ta jinkirta azuminta ila waqtin akhar zuwa wani lokacin daban. Faqad yakunu al-akharu zaman al-istihada, shi ma ɗaya lokacin zai iya zama bata samu sauki ba jinin istihada akwai shi. To shi yasa ita mai jinin istihada ba ta cikin wanda aka hana ta yin azumi, za ta dauki azuminta. Wa kana zalika la yumkinu al-ihtiraz min, shi ma kaga abu ne da ba a iya kiyaye kai daga faruwar sa, mace ba za ta iya hana zuwan jinin istihada ko jinin haila ba. Kazar'il qai, kamar dai rinjayar amai, kamar yanda muka ce amai mutum ba zai iya ba shi da yanda ya iya da shi, to haka ita ma. Wa khurujid dami bil jirah, ko kuma fitar jini ta hanyar jin ciwo, mutum ya buge da wani abu ko ya yanke, wannan ba bai isa ya ce kar jini ya fito ba, ya yanke jini zai fito ba da zabinsa jinin ya fito ba, an gane ko. Waddamamil, da kuma damamil jam'i ne na dummal, dummal maruru kenan, shi ma maruru ya cika yayi ruwa a hana shi ya fita, ba za a hana shi ba, shi ma mutum kaga ba shi da iko akan haka. Wal ihtilam, da kuma mafarki, wa nahwi zalika, da makamancin haka. Mimma laysa lahu waqtun muhaddad, daga irin abubuwan da su fa ba su da wani lokaci na musamman. Yumkinu lihtirazu minhu, da za a ce zai iya yiwa mutum ya taka tsantsan daga irin wannan, dukkanin su suna iya faruwa ga mutum a duk lokacin da suka so, ba shi da yanda zai da su. Falam yaj'al hadha munafiyan lisawm, shi yasa falam yaj'al hadha, ba sanya waɗannan ba munafiyan lisawm, su zaman to masu korewa mutum azumin sa. Kama ju'ila damal haid, kaman yanda aka sa jinin haida, kaga shi jinin haila yana korewa mutum azumin sa, amma jinin istihada baya kore mata azumin ta mace. Dan mutum ya ji rauni, jini ya fita a jikin sa, baya bata masa azumi. Dan mutum yana da maruru, marurun ya fashe yana ta fitar da ruwa, wannan baya karyawa mutum azumi. Wa daradu hadha ikhraju dam bil hijama wal fasad, to abinda za kuma a hada yabi wancan bayanin da wadaradu hadha, abinda zai biyo wannan shine ikhraju dam, fitar da jini. Bil hijamati, ta hanyar qaho, fitar da jini ta hanyar qaho. Wal fasad, da shashawa, shine al fasad, an fahimta shashawa, ko dai mutum a tsatsaga jini ya fita a jikin sa, ko kuma balli balli, ban sani ba ko ana za a gane Hausar, za a ga bayar da qaho kuma ana yi wa mutane balli balli, to shine al-fasad, shashawa. Wa na'u zalika, da makamancin haka. Fa innal ulama, to shi wannan mas'alar ta qaho da shashawa, fa innal ulama, malamai mutanazi'una fil hijama, gaskiya sun yi sabani game da abin da ya shafi al-hijama qaho. Hal tabbur sa'im, shin qaho suna kari, wato yana karyawa mai azumi azumin sa amla, ko kuma qaho baya kare azumi, wannan akwai sabani. Wal ahadithul warida an annabi sallallahu alaihi wasallam fi qawli, hadisan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin fadin sa, aqdar al hajim wal mahjum, inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mai yin qahon da wanda aka yi wa qahon da azumin sa ya kare. Kathiratun, wadannan hadisan suna da yawa. Qad bayyana hal a'immatul huffaz, manyan malaman hadisai duk sun yi bayanin su. Wa qad kariha ghayru wahidin, kuma da yawa daga minas sahaba, daga cikin sahabbai sun karhanta alhijamata, yin qaho lisa'im ga mi'azi. Wa kana minhum man la yahtajimu illa bil layl, a cikin sahabbai an samu akwai wanda in ma yana buƙatar qahon to baya yi sai da dare. Wa kana ahlul basra, manyan malaman basra sun kasance, idza dakhala shahru ramadan, ko kuma mutanen basra, mutanen basra sun kasance idan watan ramadan ya shigo, ugulqu hawanital hajjamin, duk suna kukkulle shagunan masu yin qaho. Ko dai shugabannin mutanen, wani shugabannin basara, da an ce ramadan ya kama, to za a ga dukkan shagunan da ake yin irin wannan qaho din da akan bi su a rirrife su. Wal qawlu bi anna al hijamata tubtir, qaulin da aka ce qaho yana kariya azumi, mazhabu akthar fuqaha al hadith, wannan shine ita ce mazhabar mafi yawan malaman, wato masana ilimin hadisi, da yawa sun tafi akan cewa qaho yana kare azumi, ka Ahmad bin Hanbal, kamar Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahuya, wa Ibn Khuzaimah, wa Ibn al-Munzir, wa gairihim, wa'annan duk sun tafi akan cewa kaho yana kari azumi wa ahlul hadith al fuqaha'u fihi al amiluna bihi malaman hadisi wadanda suka fahimci fikihun dake cikin hadisi masu yin aiki da hadisin akhassun nas bi ittiba'i muhammadin sallallahu alaihi wasallam sune mutane a cikin mutane su suka fi zama na musamman wajen bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam walladhina lam yaraw iftar al mahjum akwai kuma wanda suke ganin shi wanda ya kaho azumin sa ya kare amma wanda aka yi kahon azumin sa yana nan an gane to su kuma shine malai yake cewa walladhina lam yaraw wa'inda su ba su da ra'ayin ba sa ganin iftar al mahjum karyewar azumin shi wanda aka yi kaho din ihtajju su ma sun kafa hujja fa bima sabata fi sahih game da hadithin da ya tabbata cikin sahihul bukhari annan nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho wa huwa sa'imun yana azumi muhrimun kuma yayi harama da aikin haji sai a kasa Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullah yace cewa wannan hadisin babu shi a cikin Bukhari da Muslim da wannan lafazin kaman yanda shi kansa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah zai nassanta a cikin wannan littafin cewa a wajen Imam al-Bukhari yazo ne da lafazin ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa sa'im daban-daban ne ba lafazin ba a hade yake ba wani lokaci an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho yana azumi sannan an sake ruwaito wata rana an ga annabi yayi kaho yayi harama da aikin haji ba wai yayi kaho yana azumi kuma yana harama na ba ta gane yawa lafazin da yazo da wannan din shine suka ce akwai magana a cikin lafazin da ya hade cewa yayi kaho yana azumi yana harama yayi kaho yana azumi lafazi ne mai zaman kansa yayi kaho yana harama shi ma wannan wata magana ce mai zaman kanta an gane ko in kuka bi can kasan za ku ga dukkan bayanin nan a Sheikh Nasiruddin al-Albani yayi wa Ahmad wa gairu Imam Ahmad da waninsa da anufi hadhi ziyada su kansu sun yi suka game da wannan karin wannan ziyada din wato ihtajama wa huwa sa'imun muhrim lafazin muhrim din shi kansa Imam Ahmad yayi suka a kansa wa hiya qawluhu wa huwa sa'im shine fadin sa wa huwa sa'imun wa qalu suka ce athabitu annahu ihtajama wa huwa muhrim abinda ya tabbata shine annabi yayi kaho yana harama dan haka shi Imam Ahmad yayi suka akan cewa yayi kaho yana azumi mafhum qala Ahmad Imam Ahmad yace qala Yahya ibn Sa'id yace qala Shu'ba yace lam yasma'i al-hukma hadithu miqsam fil hijamati lis-sa'im lam yasma'i al-hukmu hadith miqsam fil hijama Shu'ba yake cewa lam yasma'i al-hukma shi bai ji hukunci ba a karkashin hadithin miqsam fil hijamati game da yin kaho lis-sa'im ga mai azumi ya'ani hadith Shu'ba anil hakam wato lam yasma'i wato hakam hadith miqsam haka karatun ya kamata ya zama ku gyara lam yasma'i al-hakam hadith miqsam fil hijamati lis-sa'im wai illa da aka samu a cikin hadithin malai yake kokarin ya kawo anan cewa shi al-hakam bai ji wannan hadithin ba daga miqsam game da kaho ga mai azumi bai ji ba ya'ani hadith Shu'ba yana nufin hadithin Shu'ba anil hakam daga hakam an miqsam daga miqsam an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas annan nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sa'imun muhrim cewa annabi yayi kaho yana azumi kuma yayi harama to shi hakam bai ji wannan hadithin ba daga wajen miqsam kaga an samu abin nan inqita'i a cikin tsakanin su da haka dai kamar yanda yayi wancan bayanin shine bayanin da cewa lafuzan daban-daban ne hade su bai inganta ba hadisin a hade qala muhanna yake cewa sa'altu ahmad na tambayi imam ahmad an hadith habib ibn shahid game da hadithin habib ibn shahid am maimun ibn mahran daga wato maimun bin mahran an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama cewa annabi yayi kaho wa huwa sa'imun muhrim yana azumi kuma yayi harama da aikin haji shi muhanna ya tambayi imam ahmad sai imam ahmad faqala yace laysa bi sahihin wannan hadisin ba sahihi bane wa qad ankarahu Yahya ibn Sa'id al-Ansari, yace domin akwai Yahya ibn Sa'id al-Ansari yayi inkarin sa. An bayyana ko innama kanat ahadithu Maimun bin Mahran, wannan da hadisai ne na Mahmud bin wato Maimun bin Mahran an ibn Abbas nahwa 15 haditha. An gane ko innama kanat ahadithu Maimun bin Mahran an ibn Abbas nahwa 15 hadithan, domin kwata-kwata hadisan da aka samu wato na Maimun bin Mahran daga Abdullahi dan Abbas kimanin 15 ne, hadisai 15 ne. An ce lokaci yayi ma iya tashi. Qala al-Athram da ya kara minti 5 to qala al-Athram Athram yake cewa sami'tu Aba Abdullah, naji Abu Abdullah zakara hadha al-hadith, ya ambaci wannan hadithin fada afahu, kuma ya raunana shi. Ana gaya mana hukuncin shi hadithin, yaji ya ambaci wannan hadithin kuma yace hadisi ne dhaifi. Wa qala yace kanat kutubul ansari zahabat fil fitnati fakana yu'addu fakana ba'du yuhaddathu min kutubi gulami, ko fakana ba'du yuhaddithu min kutubi gulami. Wai kanat kutubul ansari, wato shi littafan Yahya ibn Sa'id al-Ansari, zahabat yawancin su duk sun bata fil fitina, a cikin fitintunu na rigingimu da fadace-fadace da yaƙe-yaƙe da aka yi da yawa cikin littafan ainihin wato Yahya ibn Sa'id al-Ansari, duk ba a same su ba sun bata. Da haka sai ya kasance daga baya shi karan kansa Yahya ibn Sa'id al-Ansari din yuhaddithu, yakan zantar da hadisi min kutubi gulamihi, daga wato littafan almajirinsa, wani yaransa. Wa kana hadha min tilka, kuma wannan hadisin yana daga cikin irin kuskura-kuran da aka samu, yana cikin irin wannan hadisan da shi kansa Yahya ibn Sa'id al-Ansari shi nasa asali ya bata sai ya karwaice shi daga wajen gulam ya gulamihi daga yaransa. Wa qala al-Muhanna, Muhanna yake ta sa'altu Ahmad, na tambayi Imam Ahmad an hadithu Qabisa, an hadithi Qabisa, game da hadithin Qabisa an Sufyan an Hammad an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas. Wannan na tambaye shi game da hadisi da wannan isnadin cewa ihtajama annabi sallallahu alaihi wasallam sa'iman muhrima, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho yana azumi kuma yana harama. Fa qala, sai ce huwa khata, kuskure, kuma kuskuren yake cewa huwa khata min qibali Qabisa, kuskure aka samu daga ɗaya cikin marwaitan shi Qabisa. An gane ku, hada su cewa yayi kaho yana azumi yana kuma harama, yace wannan kuskure ne, kuma kuskuren daga Qabisa. Da ana kakkaranto mana buruk hanyoyin hadisin. Wa sa'altu Yahya, yace na kuma tambayi Yahya an Qabisa, daga Qabisa. Fa qala, sai yace wato na tambayi Yahya ibn Sa'id al-Ansari game da Qabisa, yaya ingancin Qabisa. Fa qala, sai yace rajulun sidiqun, ce mutumin kirki ne, mutum ne mai gaskiya. Wallazi yuhaddithu bihi an Sufyan an Sa'id khata, amma fa da hadisan da ya ruwaito daga Sufyan daga Sa'id kuskure ne, min kibalihi, kuma ta bangaransa an samu kuskure ta bangaransa shi Qabisa din. Qala Muhanna, Muhanna ya sake cewa wa sa'altu Ahmad, na dai sake tambaye Imam Ahmad an hadith bin Abbas, game da hadisin Abdullahi dan Abbas annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun sa'im, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi harama da aikin haji, yayi kaho yana mai harama da aikin haji kuma yana azumi. Fa qala laysa fihi sa'imun, sai ce a'a, lafazin hadisin babu lafazin sa'im a ciki, ma'ana ihtajama wa huwa muhrim shine lafazin hadisin, amma wa huwa sa'imun yace babu wannan lafazin a ciki, innama huwa muhrim, kawai yanda yazo lafazin hadisin ihtajama wa huwa muhrim. Zakarahu Sufyan, Sufyan ya ambaci wannan ruwayar an Amr daga Amr ibn Dinar an Tawus an ibn Abbas mithlahu, ya ambaci irin wannan. Wa an Abdul Razzaq an Ma'mar an ibn Khusaym an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas mithlahu, shi ma ya rawaito irin wannan. Wa ha'ulai ashabu ibn Abbas, wayannan kuma sune almajiran Abdullahi dan Abbas, domin hadisin dukkan hanyoyin yana komawa zuwa ga Abdullahi dan Abbas. To kuma wa'annan da kaji an ambata sune jigajigan almajiran Abdullahi dan Abbas. La yadhkuruna fihi sa'iman, kuma duk sun rawaito hadisin amma dukkanin su babu wanda ya ambaci sa'iman a cikin lafazin sa, duk sun ce annabi yayi kaho ne yana harama. Ina fata an gane. to sai mu tashi qultu shine maganar shi Sheikhul Islam zai magana dia kawo mana ma'anar ko kuma matsayin hadisi insha Allah sai mu tashi qultu abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.